sashen Hausa muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci wanda yayi daidai da karfe 4:30 na yammaci agogon gundumar Colombia a wannan rana ta Alhamis 8 ga watan Afrilu shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Za a ji cewar Najeriya ta shiga cikin sauran kasashen duniya masu tunkaho da ci gaban kimiyya da fasaha. Shi kuwa jagoran 'yan adawa a jamhuriyar Nijar ya samu 'yancin kansa na ficewa zuwa kasashen ƙetare, sai kasar Ghana inda ake ci gaba da yaƙi da annobar corona. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Daga bisani, muna tafe da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Likitoci a babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon rikicin kabilancin da aka kwashe kwanaki ana yi a yankin ya ƙaru zuwa 125, yayin da sama da mutane 200 suka jikkata. Wani likita a asibitin koyarwa na Aljanaina ya ce asibitin na fuskantar ƙarancin magunguna da kayan aikin jinyar waɗanda suka jikkata a lokacin rikicin wanda aka fara ranar Asabar ɗin da ta gabata. Dr. Ahmed Ishaq Muhammad, ɗaya daga cikin mambobin wani kwamitin likitoci na Sudan ta tsakiya a Aljanaina, ya ce likitoci da jami'an lafiya na jinyar mutum 208 a asibitin na koyarwa na Aljanaina da kuma wani asibitin sojoji da ke kusa, ciki har da marasa lafiyar da suka samu munanan raunuka a rikicin da aka yi na baya-baya. An fara faɗa ne bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka harba wasu fasinjoji uku har lahira, ciki har da direbansu, a kan hanyar Melle zuwa Aljanaina. Lamarin ya haddasa rikici tsakanin 'yan kabilar Masalid da Larabawan da ke garuruwan jihar West Darfur, abinda ya sa gwamnan jihar Abdullah Muhammad Alduma sanya dokar hana fita ta dare a babban birnin jihar. An yi zaman shari'a na farko ranar 3 da ta gabata a kan wasu 'yan jarida uku da aka tsare a birnin Yangon ranar 27 ga watan Fabrairu a lokacin da suke hada rahotanni game da zanga-zangar juyin mulkin da aka yi a Myanmar. 'Yan jaridar da suka hada da Aung Yi Ko na kafar yada labaran 7 Day Media da Hein Paizo na kafar yada labaran Owl Media, sai kuma ɗan jarida mai zaman kansa Banyo O, sun gurfana a gaban wata kotun gidan yari a wani keɓaɓɓen zaman shari'a, abinda lauyar da ke kare su ta faɗawa sashen bamu na muryar Amurka kenan. Lauyar Neela Rakhain ta ce bata nemi a bata belinsa ba saboda a baya kotuna sun yi watsi da buƙatar beli a makamantan wannan shari'ar. Ranar 20 ga watan Afrilu ake sa ran za a yi zaman shari'ar 'yan jaridar na gaba. Mutanen uku na daga cikin 'yan jarida aƙalla 60 da aka kama tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki a Myanmar ranar 1 ga watan Fabrairu, a cewar lauyoyi. Wasu lokutan ba a faɗawa iyalai inda 'yan uwansu suke. Lauyoyin da ke aikin sa kai suke tsayawa a wajen gidan yarin Insane da ke Yangon don taimakawa iyalai gano 'yan uwansu, ciki har da 'yan jaridar da suka ɓace a lokacin zanga-zangar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashe da yawa sun fada sabon bayanai game da amfani da rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin AstraZeneca, bayan da ƙwararru a fannin lafiya na tarayyar Turai suka sanar da cewa akwai yiwuwar alaƙa tsakanin rigakafin da daskarewar jini. Burtaniya, inda aka hada rigakafin tare da haɗin gwiwar kamfanin magungunan Sweden da kuma ƙwararru a fannin kimiyya na jami'ar Oxford, sun ce za su ba 'yan ƙasa da shekara 30 zaɓin wani maganin. Masu bincike a Oxford sun kuma dakatar da gwaje-gwajen rigakafin na AstraZeneca da suka hada da kananan yara da matasa yayin da kwararru a fannin lafiya na Burtaniya suka sake duban yadda rigakafin ke aiki. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce kasashen Spain da Philippines za su takaita yi wa 'yan sama da shekara 60 rigakafin, yayin da jaridar Washington Post ta ce kasar Italiya ta fadda makamantan waɗannan bayanan akan rigakafin. Cibiyar magungunan kasashen Turai ta faɗa a jiya Laraba cewa ya kamata a sanya daskarewar jini a jerin abubuwan da mutum ka iya fuskanta bayan amfani da rigakafin na AstraZeneca, amma sun ci gaba da jaddada cewa mahimmancinsa ya wuce haɗarin da ke tattare da rigakafin.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ana birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. Najeriya ta ƙara yunkuri don ganin 'yan ƙasar sun tafi daidai da zamani da kuma rage dogaro kacokam ga amfani da motoci masu amfani da man fetur ko kuma diesel. Tun bayan ƙaddamar da mota ta farko da aka hada a Najeriya mai aiki da lantarki, yanzu kuma an samar da tashar cajin irin waɗannan motocin ta farko mai aiki da makamashin hasken rana. Daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir ya yi komuna da ƙarin bayani.
Ba da jimawa bane 'yan Najeriya suka shaidi mota ta farko da aka hada a ƙasar mai aiki da wutar lantarki maimakon shan man fetur ko kuma amfani da gas. Sai dai bisa la'akari da yadda wutar lantarki take a Najeriya, masana ke ganin cewa dole a samar da wata hanya ta cajin batirin waɗannan motocin mafi ƙarfi da inganci, a cewar tsohon daraktan hukumar makamashi ta ƙasa Farfesa Abubakar Sani Sambo.
Shine matakin farko, ana so a samu dawwammamen harka na motoci da ke amfani da batir, wato electric vehicles. Shine a gina inda za a yi cajin batirorin, kuma shine kajin tashan sayan mai.
Hukumar kula da zayyanan motoci ta Najeriya ta da kofa ainun ga aikin samar da tashoshin cajin waɗannan motocin masu inganci har guda uku a faɗin ƙasar, inda aka kammala wanda aka yi a jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto. Jelani Aliyu shine babban darakta na wannan hukumar.
Yana gwadin cewa Najeriya sun tashi tsaye na ganin cewa babur Najeriya a baya ba. Duk wata kimiyya da wasu na'urori da ake amfani da su wurin haɓaka al'ummomi, mu ma shugabanninmu, wannan abu ya gwada cewa su ma suna da wannan guri, kuma gashi ana gani. Mun zaɓi mu yi wannan ayyuka ne a cikin makarantun ne saboda a jawo matasa 'yan makaranta masu karatu engineering da kimiyya su masu fahimci wannan sabon tsarin na cajin motoci.
Da yake a kasashen da suka ci gaba aka fara amfani da irin waɗannan motocin, sai gashi kwatsam sun shigo a Najeriya. Ko menene tunanin 'yan ƙasa akan su?
Sunana Shehu Haruna. To gaskiya abun farin ciki ne kuma abun ci gaba ga Najeriya. Mutane za su samu sauki ta hanyar zirga-zirga ta al'amuran yau da kullun, saboda za a rage sayan man amfani da man fetur. To kaga ta wannan hanyar mutane za su samu sauki.
Sunana Usman Muhammad na Ta'ala. Sauki ya zo wa mutane da tsadan mangara akai. Hitul ya yi tsara kullum ana ƙara kuɗin hitul. To saboda mota mai aiki da hasken rana ta zo, kaga mutane za su samu sauki in Allah su ya yarda.
Masana kare muhalli sun ce shi kansa muhalli yanzu zai samu kyautattuwa sanadiyar fara amfani da irin waɗannan motocin, kamar wanda wani masanin muhalli Mu'azu Ahmad Suka ya bayyana.
Mun ga dai yanda fari ya ƙaru da abubuwan da suka yi ta faruwa game da muhallinmu, da kuma an gane cewa abin da ke kawo shi shine irin sinadaran da muke amfani da su na mai. Waɗannan gases ɗin nan da ake bulbulawa cikin environment da ke kawo mana canjin yanayin nan, tasirin da zai kawo shine system ɗin zai sake gyaruwa insha Allah, ya sake komawa yanda yake da. Waɗannan abubuwan nan da suka zo na fari da abinda suka biyo bayan taɓarɓarewar muhallinmu da sauransu, duk gradually abubuwan za su sake komawa ga daidaito insha Allah.
Wannan tashar da sauran guda biyu da ake sa ran kammalawa a jami'o'in Lagos da Nsukka, ana sa ran su kasance cibiyoyi na kula da waɗannan motocin da kuma faɗaɗa bincike da ƙara inganta caji ta amfani da hasken rana. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Idan muka yada zango kuwa a jamhuriyar Niger, za a ji cewar tsohon Prime Minister kasar Hamma Ahmadu na jam'iyyar Modern Lumana ya samu ƴancin kansa na fita zuwa kasar Faransa don ganin likitoci bayan hukumomi sun amince da wannan bukatar sakamakon lura da yanayin jikinsa. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya aiko mana da cikakken rahoto.
Daga gidan kasan Filinge inda ake tsale da shi ne Hamma Ahmadu ya nufi filin jirgin saman Jore Hamani da ke nan Yamai bayan da ya sami izinin zuwa birnin Paris domin ganin likitansa saboda rashin lafiyar da yake fama da ita. Koda yake wani makusantinsa Abdulrazak Rafa na cewa tsohon Prime Minister ya je kasar ta Faransa ne domin binciken lafiyarsa kamar yadda ya saba yi lokaci zuwa lokaci.
Da kawai shi ya shiga mota daga Filinge da kawashi ya shiga hiljirin Yamai ya shiga jirgin da kawashi ya tafi Faransa idan ya yi control don da kasan tun wancan kaso da ya yi an ba shi inci ya je ya binciki lahiya tun watan April wancan wanda ya gabata ya je ya yi to kuma ya kamata a wata uku kukwana 75 ya koma ya yi sai Allah bai bashi nihin ya koma wa sai wannan gaman kuma ya tahi kuma insha Allah ya ji lafiya kuma
a ƙarshen watan Fabrairu da ya gabata ne hukumomi suka kama jagoran jam'iyyar Modern Lumana tsohon Prime Minister Hamma Ahmadu saboda zarginsa da hannu a zanga-zangar watsi da sakamakon da ya ayyana Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. Makusantansa na fatan a bada belinsa bayan dawowarsa daga Faransa.
Ita kotu tana da kwanakin da suke bada na ji sati biyu ne kwana 15 kuma an kana bukata in kiga ba kare ba kana iya tambaya in shigira ma kuma sai baka to masha Allah judin ya rubuta ya yi sinye ya bashi ya tafi kuma insha Allah in yi komo kuma zai koma hilinge kamar ya dawo sai a tambayi liberty provisoire kamar saka sakin tala in sun gida masu bada.
Matakin kama tsohon Prime Minister wani abu ne da tun fil azal ake kallonsa a matsayin wata hanyar murƙushe tarzomar da ƴan adawa suka kaddamar da nufin watsi da sakamakon zaɓe. A yanzu kuma ficewarsa daga Niger don zuwa neman magani na iya katse masu hanzari a gwagwarmayar da suka kira ta neman ƙwatowa ɗan takararsu nasarar da suka ce ya samu a fafatawar 21 ga watan Fabrairu. A cewar Alhaji Dudu Rahama na RDR Canji suna da damuwa a game da halin da Hamma Ahmadu ke ciki a yau amma kuma za su ci gaba da fafutukar neman haƙƙinsu.
Farko muna masa addu'a Allah ba shi lafiya. Na biyu ko muna so Allah mishi sakayya. Kuma rashin lafiya abu ne wanda yake zuwa daga Allah. Kuma da yadda Allah Hamma zai samu lafiya mu zo mu ci gaba da gwagwarmayar ta siyasa. Babu wani kare lagon da za mu yi illa ya ba mu ƙarfin gwiwar gwagwarmayar siyasa mu ci gaba da neman ƴanci. Saboda muddin ba ƴanci muka samu ba za mu daina ba. Kana tsammani lokacin da Mandela ya shekara 26 kwanci aka yi da kaya ya yi shekara 26 a can? Ai mutane ci gaba da suka yi da irin nasu salo na gwagwarmaya suka samu ƴanci. Ai za mu samu ƴanci a ƙasar nan da yardan Allah.
A bangaren masu mulki ana ci gaba da tsare-tsare don kafa sabbin rassan sabuwar gwamnatin da shugaba Mohamed Bazoum ya kafa a jiya inda a yau Alhamis ya jagoranci taron majalisar ministocinsa na farko bayan da ya karbi madafin iko a ranar Juma'ar da ta gabata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wasu daga cikin ɗalibai da masu garkuwa suka ɗauke a 'yan makonnin baya a jihar Kaduna, a yau dai an samu damar sako wasu daga ciki. Nasiru Adamu Elhikaya ya tattauna da ɗaya daga cikin waɗanda aka sako a yau, ya kuma bayyana mishi irin halin da suka tsinci kansu da kuma kira da suke da shi ga gwamnatin jihar Kaduna akan rayuwar sauran waɗanda suke tsare.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Barka da yau.
Yawwa, na wuni.
Kana lafiya?
Lafiya kalau.
Yawwa, lalle ku za ka faɗa min sunanka?
Sunana Abdul Ganiyu Aminu.
Abdul Ganiyu, kana ɗaya daga 'yan makarantar a Fakai ne? Ba mu labarin yanzu an samu nasarar za a sako ku kenan a halin yanzu.
yanzu dai mutane jira ga sake fakowa akwai sauran mutane 28
na adaji kenan har yanzu
na adaji mune kawai saura a can da an saku mutane biyar yanzu ma an sa saku mutum biyar
yanzu saura mutum nawa kenan
sauran 28
to fada mana wani
san ajiri
fada mana wani hali kuke ciki lafiyar ku kalawo ba ku da wata matsala
yanzu sai dai kawai an ji an yi test din amma gaskiya a jike ta miki wallahi
wato mana ba ba ku abinci wannan wadatacce an ci zarafin ku an muku mai watakila an taɓa lafiyar ku kenan
ba zai duka amma abincin ne dai kuma ga ruwa ruwan ba wai mai kyau ba ne abinci ya ba ku sau ɗaya sau biyu wata ran
ba muna ba ne shi me za ka ce ta hanyar sulhu da yake ma an sulhunta ne haka aka samu aka sako ku me ra'ayinka kan wannan tsarin da ake yi na sulhu ta
gaskiya ba sulhunta aka yi ba
to
inda gwamna ya ce shi ba su kuma suna neman sulhu kun nema a yi sulhun ya ce shi ba ya
to ta yaya ake yake samu nasara ta ku
yana aka samu nasara to makaranta ne tare ba da kuɗi kuma mutane ne suka hada kuɗi aka bayar wanda aka sa maka kuɗi kun ko tun da ko gaba take in an zo da ake kai fito kai fito su wanda sun ga ya na kasa sosai a cikin este ya fito kun ba wani can ma ba su da lafiya
na gani yanzu wani shawari za ku ba wa gwamnatin Kaduna saboda a riƙe suhun da kowa daina samun irin waɗannan matsaloli na satar mutane
shawari ɗaya ne ko zuwa biyu a zauna a sulhunta shi gwamna ya dauki hakuri tunda shi shugaba ne shi shugaban da bai da hakuri da ita shugaba ba ma'ana ya yi hakuri a je a samu a sulhunta a karbo sauran in wani abu ma zai yi daga baya amma ya fara karbo in ya karbo su duk abin da ya niyya yi in dai zai yaki da su ne ma to can amma a ce suna can ya ce kuma dole ba sulhu
yanzu kuma lokaci ne na rahotonmu na musamman wanda Zainab Babaji ta haɗa mana.
A ranar Talata 6 ga watan Afrilun wannan shekara ne ma'aikatan shari'a suka garkame kofofin daukacin kotuna da sauran ofisoshin bangaren shari'a a fadin Najeriya. Ma'aikatan bangaren na shari'a sun shiga yajin aikin sai illa masha Allahu ne don jan hankalin bangaren zartaswa kan ta aiwatar da umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar a shekara da ta gabata na a baiwa bangaren shari'a yancin gashin kanta musamman a gefen kudaden aiwatar da ayyukanta. Comrade Philip Longji shine shugaban kungiyar ma'aikatan shari'a reshen jihar Plateau.
Wannan yaji wato muna neman hakkinmu ne hannun gwamnati constitution na Nigeria a sashen 121 section 121 sub 3 ya bada umurni cewa kudaden da ya kamata a ba ma yan judiciary da legislator a basu. Judiciary third arm of government ne mun gani kaman executive tana danna mu da yawa in kika sani cewa judiciary nan mutum zai zo ne ya samu yancin kansa in ba shari'a to kin sani cewa akwai damoyi da yawa domin zai zama masu karfi ne kawai za su rayu ya kamata a fast tracking wato a yi nasari abinda shugaban kasa shine shugabanmu ya gani ya dace a ba ma judiciary da yan legislature yancinsu kai zan ga miki gaba gadi cewa a nan Plateau State har yau mun kai wata guda takwas ba a biya abinda ana kira overhead ba.
To amma baka ganin kaman za ku kuntata ma aikin shari'a tun daga kotuna na gani a rufe baka ganin kaman zai shafi ayyukan aikin kotun?
Wajibi ne zai shafi ayyukan amma dole ne saboda abinda ana nema in aka samu biyan bukata na gaya maki gaba gadi cewa kotu za ta zama zaman kanta kuma shari'a za ta tafi inda ya kamata kuma jama'a gabaki daya da executive din da legislature din da judiciary da dukan kowa a fadin wannan Nigeria za ta ji dadin yanda shari'a za ta gabato duk ranan da in gwamnati ta biya mana muradinmu to shine fa za mu bude.
A harabar babban kotun jihar Plateau shugabannin kungiyar sun kasa sun tsare don tabbatar da cewa ba wani ma'aikacin da ya shiga ofishinsa ko gudanar da zaman kotu.
Sunana Yakubu Garba a nan Plateau State in bada misali akwai kotuna kamar yadda ya riga ya faɗa cewa an kulle kotuna don ba alkali ba ma'aikata. Alkali yana iya tashi daga Kanke a nan Plateau ya koma ko Kabire je yi to akwai hatsari a wannan. domin mutum na shari'a kana harka ne da jama'a, komai zai iya faruwa hanya, to hatsari ne. Kuma wannan yana cin tuwo sosai a ƙwarya mana mu ma'aikata. So ya zama tilas muna wannan roƙo domin a ba ma judiciary yanci saboda aiki ya tafi daidai, kowa ya ji daɗi. Domin yau a wurin ma'aikata idan mutum ya zo neman hakkinsa, sa'an nan an ce kawo kuɗi a yi kaza, kawo kuɗi a biya kaza, kawo kuɗi za a sai takarda. Kin ga wani ma zai je koma gida ya zaman shi, ya ce kai kullun na zo ya ce a kawo kuɗi. To sai a ga yana da gasken shi, amma saboda ba yi da ƙarfi ta fannin kuɗi don ya ci gaba da shari'ar shi, zai koma gida ya zauna.
To amma me yasa ku zaɓi wannan lokaci domin ku yi wannan yajin aiki, bayan cewa duk wayannan abubuwan da kuka zayyana, me yasa sai wannan lokaci kuka zaɓi ku yi wannan yajin aikin?
Mun ba da zarafi sosai ma gwamnati domin su duba, kamar mu anan ma anan Plateau State mun rubuta ma gwamna game da wayannan abubuwan da muke faɗa. Babu gurin zama na alkalai, babu guri mai mahalli mai kyau ma ma'aikata, babu kuma ma'aikatan ma da za su yi aiki. Mun rubuta ma gwamna a wannan state din, amma babu wani amsa kyakkyawa daga gare su. Sa'annan kuma daga national, cikin wannan shari'an da suka kai, gwamnoni suka kai a Supreme Court, mu ma mun kai hotuna wanda ya nuna irin wahaloli da kotuna suke sha a Najeriya. Daddai babu wani amsa cikakke wanda zai bamu. So wannan lokaci ba ya zo da rashin shiri bane, ba kuma ya zo da rashin ba da zarafi bane. Mun ba da zarafi ma gwamnati.
Me kake gani da gaggauce gwamnati kamata ta yi kamin ku je wannan yajin aiki?
Muna kira ga gwamnati a gaggauce a implementing financial autonomy na judiciary.
Daga jihar Nasarawa kuwa, wani labari ne na wata jinjira 'yar watanni uku da aka mata fyaɗe. Likitoci suka bayyana cewa yanzu haka ta samu lafiya. Wani mutum mai suna Ahmed Yaro ne da ake zargi da aikata fyaɗe wa Ruqayya da ke da watanni uku a duniya a watan Mayu na shekara ta 2020 a ƙauyen Adogi da ke bayan garin Lafiya. Uba Ruqayya Aliyu Hashimu ya bayyana farin cikinsa ga duk waɗanda suka taimaka wajen samun lafiya wa Ruqayya da ke da watanni 11 a yanzu.
A wannan lokacin gaskiya bismillahi, a wannan lokacin abin da ya faru babu yanda zan. Daga farko ma muna zauna gida saboda ba kuɗi. Wanda kika ci ban matana ne an sashi a kasuwa. Kudin siyar shi na da kuɗi ne aka zo su fashe ni. Eh a lafiya ba. Eh ba suka ce su gaskiya wannan aiki a kuka san su. Suka muna report zuwa Jos. To kafin mu je Jos ma sai ga sai magana su komai da komai. Aka ci gaba da aiki. Suka mata aiki na farko aka zo aka yi na biyu. Mun kuma muna zaune bayan da zan yi da mu abinci ma lokacin wallahi ban da shi. Ban da hannu bayan da yadda zan yi ba. To muna zaune shi ne Allah ya kawo wani bawan Allah. Ana ce da shi Yusuf. Ya magana da wata ana ce mata Hajji Amina. Ita Hajji Amina ta ne ta bazo na abun a duniya kowa ya sani. Aka zo aka rubuta magana har magana ya zo gidan gora. Mamanmu matan gora in ta karɓi nauyin wannan abun gaba ɗaya. Gaskiya ni a nan ba abin da zan ce idan ce Ubangiji Allah ya saka musu alheri.
Yanzu wani yanayi ita Ruqayya take ciki?
Gaskiya Ruqayya yanzu wallahi alhamdulillah. Ruqayya ba damuwa ba komai. Tun da asibiti ma kenan kwana nan. Wannan sun duba lafiyar ta sun auna ta sun ce ba kowa damuwa ba. Idan sun diba wata suna diba mana wata uku ko ne sace saboda ana jira duba ta.
Likitoci sun gaya muku cewa wato duk inda dama aka huhuda daga cikinta da sauran wurare duk yanzu ba matsala kenan.
Wala sun gaya mana ba matsala ba gaskiya. Yanzu sai sun ba mu wata uku sun ce a ci koma da ita. Yawwa da hiyari haka wallahi alhamdulillah.
Hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma wato civil defense a jihar Nasarawa ita ce ta kamo Ahmed Yaro wanda ake zargi da yin fyaɗe wa jinjirar. Commandant Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidada Fari yace sun hada hannu da ma'aikatar shari'a a jihar Nasarawa don aiwatar da hukunci kan wanda ya aikata fyaɗen.
To alhamdulillahi asibiti dai sun sallame ta kuma sun ce ta samu lafiya, mu ma muna musu godiya. Muna fata kuma Allah ya kawo karshen irin wannan masifa a wannan jiha baki daya.
To yaya shi wanda ya mata fyaɗe fa me yake ciki?
Eh muna nan ana ta shari'a da mu da ofishin Attorney General na state da lauyoyi mu da lauyoyin gwamnati muna fata kwanan nan za a yanke shari'a a kansa.
To banda ita Ruqayya akwai waɗansu waɗanda kila ce kun yi bibiya har kun ga cewa sun samu waraka kamar yadda ita Ruqayya ta samu?
Eh akwai ai shi Ahmadu Yaro wanda ya lalata Ruqayya bayan ita kafin ita ya lalata wasu ai guda biyar. Kuma mun kai su asibitin kuma alhamdulillah su ma sun samu lafiya. Amma duka yaya fi muni tunda yar wata uku ce a cikin wanda ya lalata akwai yar wata biyar akwai yar wata bakwai akwai yar wata tara akwai yar wata 11 bai kamata a bar yaro dan karbi wanda ba komai ba ya fita da kansa yaje yawo tawo kira ne su sa idanu sosai wannan zai taimaka
komanda Runduna Civil Defense kenan a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Assalamu alaikum mai sauraron shirin takaitattun labaran wasannin namu na yau wanda zamu fara ne da kawo muku sunayen kasashen da suka samu nasarar shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda za a fafata a kasar Kamaru kasashen sun hada hadda Algeria Burkina Faso Kamaru Cape Verde Comoros Cote d'Ivoire da kasar Masar Equatorial Guinea Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea-Bissau Malawi Mali, Mauritania, Morocco, Nigeria, Senegal, Tunisia, Sudan da kuma Zimbabwe. Dan kwallon kafan Nigeria da ke bugawa club din Leicester City da kasar Ingila, Wilfred Ndidi, ya samu shiga cikin rukunan mutanen da suka kware wajen buga kwallo a duniya. Wilfred Ndidi shine na lamba 9 a zaben gwanayen yan wasa a kwatan farko na wannan shekara da maki 85.5 yayin da wanda aka zaba na daya shine Lionel Messi da maki 92.5 hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta dakatar da hukumar kwallon kafa ta kasar Pakistan kan abin da ta kira katsalanda daga wani bangare ta daban hukumar FIFA ta aiwatar da dakatarwar ne a ranar Laraba da sanarwar da hukumar FIFA ta ba ta ce yin katsalanda daga wani bangare babban laifi ne hukumar ta ce abin da ya haifar da wannan yanayi ya faru ne a sanadiyar kwace herkwata daga birnin Lahore da wasu guggun masu zanga-zanga suka yi suka cire Haroon Malik da ke jagorancin hukumar suka dora Said Ashfaq Hussein Shah sai kuma batun wasannin motsa jiki na kasa da ake kira da Edo 2021 halin da ake ciki jihar Delta ita ce ke kan gaba da yawan lambobin zinare 7 azurfa guda 3 da tagulla guda 3 sai mabi mata jihar Bayelsa mai lambar zinare guda 5 azurfa 3 da kuma tagulla 3 jihar Edo mai masaukin baki ita ce ta 3 da lambobin zinare guda 2 azurfa guda 4 da kuma tagulla guda 4 zamu karkare shirin na yau ne da kawo muku hira da tsohon dan wasan kwallon Super Eagles Pascal Patrick za ku ji cewa an cika masa alƙawarin da tsohon shugaban Najeriya yi na ba su kyautan filaye da kuɗi na naira miliyan 1 kowanne su
lokacin da muka dawo daga Olympic shugaban kasa ya ba mu miliyan 1 ya ba mu kyautan jamo yana wa dukkan mu to kuma lokacin aka yi cewa za a ba da fili a shi gwamnan lokacin a Lekki kaga in ka dauka yanzu misalin shekara yanzu ya kai kusan 20 da shi kuma gwamnan Lagos eh commissioner din gidaje to da magana ta kawo kanka ma shi kenan zai ci asiri akwai wayan su gidaje da commissioner zai ba to lokacin da muka dawo da yawan yan wasan sun ka karba su filaye ne kuma ban karba ba kaga yawanci sun ka karba nasu a lokacin to ni kuma yanzu sai ubangijin Allah ya kawo na wannan lokacin
to da wannan hira da Pascal Patrick na zuwa karshen shirin takaitattun labaran wasannin mako na wannan sati mu haɗuwa a makon gaba da yardan Allah ni ne naku Abdulwahab Muhammad daga Bauchin Yakubu
ba sauraro da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe cikin shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen kamun mu sallama da ku bar mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka ga masu sauraron mu Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder Kaduna da Murtala Rigasa shi ma a Kaduna tana da fatar suna cikin koshin lafiya da sauran al'ummarsu. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, ku kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.